Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu na amfani Sarauniya, Fara'a, FM Noma da kuma FM Dalol da kuma tashar mu ta Viewer Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a sashen internet voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku don gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 8 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu za ku ji irin yunkurin da mahukunta ke yi a Jamhuriyar Nijar don ganin an inganta bangaren ilimi a kasar, sai kuma a kasar Ghana inda mahukunta ke ganin cewar akwai buƙatar a sabunta taswirar kasar. Daga bisani kuma za ku ji wasu shirye-shirye da muke da su, sannan kuma muna da shirin wasanni a takaice. Daga baya kuma za mu buɗe layukan wayar mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in da za mu tattauna a kai yau shine: ya kuke kallon wannan yunkuri da jam'iyyar APC ta yi ta zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, a kuma ɓangare ɗaya jam'iyyar Adawa ita kuma ta zaɓi Alhaji Atiku Abubakar? Ya kuke kallon wannan? Za ka kira lambobin da za mu buɗe su ne, a sa alamar tarawa sannan a sa 1-2-0-2-2-0-5-5-5. Kada kuma a manta dai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk dai kamun ku ji waɗannan, sai mu fara da yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Yan sa'o'i gabanin gudanar da bukin rantsarwar da aka riga aka yi ta sabon alkalin kotun kolin Amurka, shugaba Donald Trump ya zargi jam'iyyar Adawa ta Democrat da fara yunkurin tsige alkali Brett Kavanaugh tun ma daga yanzu. Kavanaugh, wanda ya yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan Amurka saboda zargin da aka masa cewa ya yi yunkurin yin fade tun lokacin da yake matashi a tabakin Trump, ya fada ragar kazafi wadda 'yan jam'iyyar Democrat suka jefa masa. Ya kara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za su tsige shi. Shugaba Trump, wanda ke magana da 'yan jarida kafin ya hau jirgin sama mai saukar ungulu na fadar shugaban kasa mai suna Marine One, ya yi hasashen cewa wannan cin zarafin da aka yi ma alkali Kavanaugh zai janyo ma jam'iyyar Adawa ta Democrat asarar ƙurƙu a zaben da za a yi na 'yan majalisar dattawa da wakilai. An tsaida yau Litini don gudanar da bikin rantsarwar Kavanaugh a zauren gabas ko East Room na fadar White House. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau dinnan Litini, wadda ta kuma hada da kiran da a inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Wang ya ce Amurka tana ruruta takaddamar cinikayya tsakanin ɓangarorin biyu, kuma tana hulɗa da Taiwan ta hanyar da China ba ta ƙauna. Ya ce waɗannan take-taken na Amurka sun haddasa rashin yadda tsakanin Amurka da China, sannan ya ce ya kamata Amurka ta daina yin wannan. Gabanin ganawarsa da tukwaran aikinsa da China, Pompeo ya maida martani da cewa ita Amurkar tana damuwa game da take-taken China, kuma yana hankurin tattaunawa a kai. Wannan ziyarar da Pompeo ya kai China tana zuwa ne bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi wani jawabi mai cike da sukar China wadda ya zarga da daukar matakan matakan takala irin na soji da satar dabarar cinikayya da kuma rashin mutunta yancin dan adam da yin makarkashiya ma shugaban Amurka Donald Trump a siyasance. Wani kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai cewa wani babban bala'i fana tafi muddin dai ba a daina dumama yanayi ba. Kwamitin na bai daya na kasashen duniya kan yanayi ya a rahoton nasa ya ce lalle ya kamata duniya ta dau mataki, in ba haka ba duniyar za ta kasance wajen da ke da wuya a zauna lafiya. Wasu daga cikin alfanun takaita dumamar yanayi yadda ƙasa da ƙasa suka ce zai hada da wato takaita mace-mace da za a yi saboda rashin lafiya da kuma rashin yanayi mai kyau. Jami'an gwamnatin Turkiya sun imanin cewa dan jaridar Saudiya din nan wanda ke gudun hijira a Amurka an kashe shi a makon jiya a karamin ofishin jakadancin Saudi da ke birnin Istanbul lokacin da ya nemi wasu takardu game da auren da yake shirin yi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To a bangaren rahotanni kuma hukumomi a jamhuriyar Niger na ganin cewar akwai bukatar daukan matakan gaggawa wajen tsabtace yadda ake daukan malaman kwantiraki. Hakan yasa suka fito da wani sabon salo. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Niger, Solomon Munibarma, ya aiko mana da rahoto dangane da sabon matakin da suka dauka.
Koma bayan da sha'anin ilimi ke fuskanta ba kakkautawa a 'yan shekarun nan a makarantun sakandare Niger, yasa hukumomi fara hangen yin wani abu akai da nufin ceto wannan fanni. Mafari kenan da gwamnatin ta Niger ta dauri aniyar shirya jarabawar cancanta ga malaman kwantiraki da ke koyarwa a sakandare, kamar yadda ministan ilimi a matakin sakandare Sanusi Alhaji Samro ya shaida mun.
To aikin mu she akwai yadda ake koya maka, yadda zaka koya ma yaro, wannan ne yawancin su duka basta da wannan abin da ake cewa pedagogy. Shinan mu yawancin su duka daga jami'a sai akai su a cikin class, kenan ba ilimin bane ba abassada, amma ba a koya musu ba yadda za su koya ma yaron la.
Kore yake sun yaba da wannan yunkuri na gwamnati, kungiyoyin malaman makaranta na da damuwa a game da yadda wannan jarabawa za ta gudana, kamar yadda za a ji daga bakin Jariri Labo, sakataren kungiyar Sinapses ta malaman sakandare masu aikin kwantiraki.
Muna fatan za a yi ni da a gyara, ba wanda bai san gyara, wanda ya san bai kware ba sai a koyar da shi. Shi ko can ma ita waga jarabawa da za a yi ita ce ke nunawa an aka tarda ka cikin class. Abinda bai dace sai a rubuta ma, to kaga kuskurenka. Mu ba za mu cewa mu ce za mu kara wani ba wanda bai cancanta ba yi.
Dubban malaman kwantiraki da ke koyarwa a makarantun firamare ne gwamnatin Niger ta kora daga aiki a sakamakon jarabawar cancantar da ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta shirya a watan Agustan 2017. Dalili kenan da malaman sakandare suka fara nuna damuwa a game da yadda tasu makomar za ta kasance.
Mu ba mun ki bane, amma ka a cewa nan jarabawa da za a yi ko bita da kulle ne ake so a yi ma mutane, don saboda ko kasawa gwamnati na biyan albashin ɗan kwantiraki, ko ko akwai wata manuwa ko a lokacin da aka yi na firamare cewa aka yi ba za a kora kowa ba, amma daga baya sai mu gani wajen 13,000 aka koya.
Sai dai hukumomi na tabbatar wa malamai cewa za a bi hanyoyin da doka ta tsara wajen gudanar da wannan jarabawa.
An kadirar ne za su tahi kamar conseiller pedagogic da inspector, su za su rika tahiya kamar yadda aka saba, su tarda mushi a cikin inda yake koya ma yara, su duba su surari yadda yake ba da ilimin shi ga yara. In ya so daga wannan za su yi rapport su ce wanga lalle ya iya aikin shi ko wanga yana so a kara mushi horo.
Wani binciken hukumomin ilimi ya nuna cewa kasa da kashi takwas daga cikin ɗari na malaman da ke karantarwa a sakandare ne suka cike sharuɗan da ka'idar aiki ta tsayar, yayin da kusan kashi 41 ke koyarwa ba tare da sun samu horo akan dubarun aikin koyarwa ba, sai sama da kashi 35 na yawan malaman sakandare da ke koyar da fannin da ainihi ba shi suka karanta ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar Nijar kuma sai mu leka kasar Ghana, inda mahukunta ke ganin ya kamata a canza taswira ko kuma a sabunta taswirar kasar. Wakilan da yana ganin cewar hakan zai taimaka wajen kawo magance waɗansu matsaloli a kasar. Ridwan Abbas, wakilin mu dake kasar Ghana, ya aika mana da wannan rahoton.
Master plan farko don kawo cigaban birnin Accra an tsara shi ne dab da samun independent Ghana, sai dai zantar da shi ya gagara saboda dalilai na mallakan filaye masu zaman kansu, karancin tsarin doka da kuma fasaha. Kasar Ghana ta sake zayyana wani sabon master plan na 1985 domin raya kasar somi daga birnin Accra. Karni biyu bayan sabon shirin, kasar ba ta yi wani yunkuri mai muhimmanci ba wurin zaman ta babban birnin kasar. Kasar Singapore, wacce ta samu independent a daidai shekara da Ghana ta samu, ta raya biranenta zuwa matsayi na duniya kan 1985, da yake shimfiɗa irin namijin kokari da Singapore ta yi kanta cimma burinta. Tsohon mai zayyana gine-gine Dr. Leo Saike ya ce karfafa dokoki, hubbasa irin ta siyasa da goyon bayan gwamnati ne muhimman ababa da sun ka ingiza Singapore ta ci gaba. Dr. Leo ya yi kira ga gwamnati ta billo da doko ki da zasu tallafa wa farfado da gimshi kai da zasu kawo wa kasar ci gaba.
We face some of this issue in Singapore, and our political leaders somehow found a way to do it.
Mun fuskanci irin matsalolin nan a Singapore, sai dai shugabannin siyasarmu sun samar da hanyoyinsa. Kuna buƙatar magance matsalar gobe wadda bata iso ba tukunna, mai yiwuwa ne kuna buƙatar ku samu makauniyar amincewa. Sai ku an samu makauniyar amincewa ne kurum za ku samu kyakkyawar sakamako. Mataimakin shugaban kasar Dr. Mahmud Bawumia ya ce gwamnati ta gabatar da wasu ababen yin tsakani don magance kalubale da ke tauye gimshikan ci gaba a Ghana.
The process of planning has to be the formalization of the economy. You cannot really have that success without formalizing.
Tsarin shiri ya kamata ya zama abin da zai daidaita tattalin arziki. Ba za ka iya samun daidaituwar tattalin arziki ba tare da kayi tsari ba, don shi yayin da muke shiga duniyar fasaha, abinda muke buƙatar yi shine samu tarin fasaha yadda za mu daidaita tattalin arziki, yadda za a sanya hukumomi daban-daban da sauransu cikin shirin. A nasa ɓarya babban minista Usafu Mafo ya buƙaci masu zayyana a ƙasar su maida hankali ga master planning din kasar kan su farfado da wani gini ko gimshiki. A halin yanzu gwamnati ta ce za ta sanya kafar wando daya da mazayyana waɗanda aikin su ya kauce wa tsarin gini na kasar. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Allah 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 hada kan mu a firar kan mu so juna. Manufar mu anan da mutan Ghana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana.
To Malam Ridwan Abbas, muna godiya. Masu sauraro, kada a manta, yau za mu so ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku dangane da zaben shugaba Muhammadu Buhari da aka yi a jam'iyyar APC. A jam'iyyar Adawa kuwa ta zaɓi Alhaji Atiku Abubakar. Za mu so mu ji ra'ayoyinku, sai ku bugo muna nan da zuwa anjima kadan idan mun buɗe layukan wayoyinmu. Amma kamin nan sai mu shakata da wannan faifai.
Ta 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 Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Daga Kaduna wa muke da shi a kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam malam na Kaduna, barka dai. Wa ke magana?
To malam, ina maka barka da yammaci, ina maka barka da aiki. Sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, mun ga zaɓen fitar gwani inda yake ya kama a Nigeria. Idan muka dauka da bangaren jam'iyyar APC sun tsaya da Baba Buhari, kuma abu ne wanda muke aka gani an yi shi zaɓe mai kyau wanda yake ko naira goma ba a ba wani ɗan zaɓe ko kuma ɗan delegate wanda zai yi zaɓen nan ba. Amma mun ga inda aka fitar da zaɓen Atiku Abubakar a jam'iyyar PDP, irin yadda aka fidda dala ɗaya kuka a ranar. Idan haka ‘yan Najeriya a cikin wayannan mutane biyu da ‘yan arewa ne, kuma mutum ya rage ruwan shi, ya rage wanda ya ga ya dace ya zaɓa. Amma mu dai namu ra'ayi yana ɓangaren Baba Buhari. Ina muku fatan alheri, a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode. A daga Niger, wa muke da shi a Niger?
To assalamu alaikum, sashi wasu yamma abinka.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Bala ne, mai wancan wula ne ga Ushishi, Janeriya ke tare da Najeriya.
To malam Bala, muna jin ka.
To a gaskiya a yi zaɓen fidda gwani, jam'iyyar APC ta tsaida Babu Buhari, jam'iyyar PDP kuma ta tsaida Atiku Abubakar. Ta ko da ma mun daɗe mai jira wannan ranar ta zo, mu talakawa mu ne za mu zanke maka hukunci. Saboda Buhari dai ya ci kara huɗu, ya taka rawan gani, muna shi rawan ganin. To mu ma yanzu muna so mu gwada Atiku shi ma, mu gwada shi rawan gani duk yadda fijiya ne, kuma duka da ‘yan arewa ne. Ba mu ganin bambancin ƙabilanci ko bambancin addini, duka da ‘yan arewa ne. Saboda haka mu muna so mu gwada Muhammadu kuma mu gwada Atiku Abubakar shi na shekara huɗu. Mu ga me zai iya yi, sai ya ce zai iya yi. To muna so mu ga kamun nashi da yin.
To mun gode.
Ya ku tashi lahiyar ba ta kuma Allah.
To masha Allah. Bauchi, wa muke da shi a kan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sashin Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'ila Yusufawa, kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi.
To malam Sama'ila, muna jin ka.
To alhamdulillah, mun ga zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyu biyu, da na jam'iyyar APC mai mulki da na jam'iyyar PDP mai nema. To alhamdulillah, jam'iyyar APC dai zaɓen shugaba Muhammadu Buhari dai ba ko sisi aka yi. To wannan da ya zo mana zai rasu kuma ‘yan Najeriya, domin jam'iyyar APC bi ta taka rawan gani ta wani waje. To amma jam'iyyar PDP ta yi amfani da kuɗinta, domin labarin da muke samu a wannan zaɓe da aka yi na fidda gwani an yi amfani ne da kuɗi dala, ba ma kuɗin gida Najeriya ba. Kuma da fatan a dubi zaɓen mu da abubuwan da jam'iyyar APC da kura-kura da ke gaskiya a gyara mana, especially a jihar Bauchi, mu ba ma yi zaɓe ba gaba ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya. Mai magana Sama'ila Sawa, kafin mu wada karan barku mar Ganjuwa.
To mun gode. A Kaduna, wa muke da shi kuma?
To Aliyu Aran dai, barka da yammaci.
Barka ka dai, wa ke magana?
Rana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka.
To a gaskiya abin da nake baiwa su gaskiya jam'iyyar da suke kan da wanda jam'iyyar suke kan da shawara shine cewa gaskiya suna raina irin wannan jam'iyyar adawa ba. Gaskiya daga jiha nan Kaduna haka ba, suna wani yunkuri na nuna suna da ƙarfi. Ya kamata su yi ƙoƙari su gyara matsalolinsu domin su ci gaba da nasara, musamman a Kaduna. Gaskiya ya kamata malam Buhari da zai gyara mana matsalolin Kaduna, in dai muna so mu kai gaci. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode. Daga Niger, wa muke da shi a Niger?
Ana magana da Yakubu Zuru daga Sabon Wuse, jihar Niger.
To malam Yakubu, muna jin ka.
Mu dai muna musu fatan alheri ne, don mafi alheri Allah ya ga amana.
To masha Allah, muna godiya mu ma.
Yawwa.
To masha Allah. To maudu'in da muke tattaunawa yau shine muna so mu ji ra'ayoyinku dangane da ƴan takarkaru da aka tsayar a jam'iyyar adawa ta PDP da kuma jam'iyyar APC. To muna so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku. To daga Maiduguri muna da kira. Wa ke magana daga Maiduguri?
Assalamu alaikum, sunana Sule Bukata Jowa daga Maiduguri.
To Malam Sule, muna jinka.
To ni ra'ayi na kawai kowanne talaka mu yi maka mu kiyama laili, saboda yanda PDP suka nuna kudi suna so kodaya kenan su ja ra'ayin talakawa su zabe su ba wai dan su yi musu aiki ba. Saboda haka kowanne talaka mu a kasar nan mu tsaya mu zabe ba Buhari, tunda yanda aka yi zaben shi ba wanda ya bada ko naira daya, haka aka tsaya aka zabe shi. Su kuma sun nuna kudi suna so su ja ra'ayin mu da kudi. Allah su ba yake da su mutane ba kai sai dai su kwashi kudin jama'a.
To mun gode.
Kudin jama'a ne su suka tara.
To mun gode. A daga da maturu wa muke da shi a da maturu. Da maturu. Mallam Usman bana jin ka sai ka dan daga muryar ka. To Mallam Usman muna jin ka. Ba ma jin ka Mallam Usman sai ka daga murya.
Da kuna jina.
Eh wato muna jin ka yanzu. To mun gode Mallam Usman. A Bauchi wa muke da shi a Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba muna jin ka.
To gaskiya mun ga zabubbuka na fidda gani na yan takarar shugaban kasa kamar na shi bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari, tabbas wannan zabe an yi zabe mai kyau, kuma muna masa fatan alkhairi akan abubuwan da ya dauko na shugaban kasa, musamman tsaro, an samu tsaro a kasar mu da kuma samar da matasa aiki. To lalle muna goyon bayan muna roƙon yan Najeriya da a sake ba shi dama karo na biyu a zabe shi domin ya karasa ayyukansa. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba. A Niger wa muke da shi daga Niger?
Kana waya da Alhaji Hamza Bisoni daga Sabon Wuce.
To Alhaji Hamza muna sauraron ka.
Akwai wani magana da Atiku yayi wanda nake so in tunatar da talakawan mu. Lokacin nake gidlock Atiku ya taba cewa wai
Mallam Hamza muna sauraron ka.
Yawa lokacin mulkin Goodluck akwai wani magana da Atiku ya yi, shi ya manta mun talaka ba mu manta ba. Ya taba cewa wai Allah baya roƙon baya karɓar addu'ar talakawan Najeriya. Yawa to saboda haka yanzu Allah ya kama shi, ga shi ya jiyo yana neman mu taimake shi, kuma insha Allah ba za mu taimake shi ba.
To masha Allah, to muna godiya.
Muna nan bayan Baba Buhari sai abin da Allah ya yi.
To muna godiya, Allah shi taimaka. Muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu dama bugowa don bayyana mana ra'ayinsu. Gobe ma rana ce wadda za mu ba ku dama ku bugo ku faɗi ra'ayinku. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa ƙarfe 4:54 na yamma. Ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun samu ku lafiya a wannan shiri na wannan makon na labaran wasanni, inda yau za mu fara da matakin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta dauka akan kasar Saliyo, wace ta dakatar da ita kwata-kwata daga taba harkar kwallo daga yanzu har sai lokacin da ita Saliyo din ta bi umarni da ka'idojin ita FIFA din. A ranar Juma'a da ta gabata ne FIFA ta ba da sanarwar cewa ta ɗauki wannan mataki, kuma kamar yadda jaridar Vanga ta ruwaito, wannan matakin ya biyo ne bayan da ita FIFA din ta aika wata doguwar wasiƙa zuwa can hukumar kwallo ta Saliyo, inda ta bayyana damuwa da jin cewa wai an janye ko kuma an sauke shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar Isha Johansson da kuma babban sakatare Christopher Kamara. Hukumar kwallon kafa ta duniya ta ce ta gaya hukumomin kwallon na ita Saliyo cewa lalle a bai wa waɗannan mutane guda biyu damar su shiga cikin harabar wannan ma'aikata tasu domin tabbatar da cewa ta ci gaba da gudanar da ayyukanta wanda suka hada har da ayyukan da FIFA ta bata wanda kuma take son a tabbatar da cewa ba su shiga cikin cikas ba. To wannan dakatarwa abin da take nufi dai a takeice shine cewa an hana ba ita kasar Saliyo baki diyanta shiga cikin duk wata harkar kwallo da ta shafi kasa da kasa na duniya ko ina cikin duniya ko da na cikin nahiyar Afirka ne kuwa har sai lokacin da ta yi aiki da wannan umman da aka bata. An ce wannan matakin da su can hukumar Saliyo din suka dauka ya biyo ne su ma bayan barazanar da suka yi jin cewa an samu rahoton ana mundahana a yadda ake gudanar da harkar kwallo a Saliyo din inda har ake shirya ga kungiyar da za ta ci kwallo idan za a buga tsakanin wata kungiya da kungiya. To sai kuma mutum Kamaru wace wasu taurarin kwallonta guda biyu suka ce su sun yi imani kasa za ta iya daukar ɗawainiyar kwallon cin kofin ƙalubalenka ta Afirka ta shekara mai zuwa wato ta Cup of Nations. Loren da Sebastian Basson ne suke gayawa gidan rediyon BBC cewa su sun tabbata wannan za ta iya faruwa duk kuwa da jinkirin da ake samu wajen kammala ayyukan gine-gine na filayen wasanni da sauran abubuwa ga kuma matsalar barazanar tsaro da ake fuskanta. Shedan Loren wanda tsohon dan kwallon Arsenal ne wanda kuma sau biyu ma yana bugawa Kamaru a cikin gasar cin kofin ƙalubalen kadin lokacin da yake tare da Indomitable Lions ya fada da bakinsa cewa shi ma ya san cewa akwai matsala da kuma damuwar da mutane suke nuna dangane da harkokin tsaro. Bari mu karkare a Najeriya inda shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya din Amaju Phoenix ya sa hannunsa a cikin aljihu ya zaro zunzurutun naira miliyan 2.5 ya bayar cewa tasu gudunmawa kenan ga 'yan Najeriya 'yan kwallo ko kuma 'yan wasa kai masu mutanen da aka yanke wani sashi na jikinsu kamar hannaye ko kafa wanda za su je su shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa na irin wa'annan mutane da masu irin wannan nakasa din wanda aka shirya za a yi a kasar Mexico daga cikin watan Oktoba har zuwa cikin watan Nuwamba. Phoenix ya ce ya dauki wannan mataki ne domin ya nuna cewa harkar kwallo dai harka ce ta iyali guda kuma duk da cewa akwai bambanci a yanayin jikin mutane kuma sannan muhimmin abu shine a tunan cewa mutanen nan Najeriya za su je su wakilta. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun damu kurana wace huta lafiya.
Muna godiya ga Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice yan sa'o'i gabanin gudanar da bikin rantsarwar da aka riga aka yi ta sabon alkali a kotun kolin Amurka, shugaba Donald Trump ya zargi yan jam'iyyar Democrat na adawa da fara yunkurin tsige alkali Brett Kavanaugh tun daga yanzu. Kavanaugh, wanda ya yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan Amurka saboda zargin da aka yi masa cewa ya yi yunkurin yin fade tun lokacin da yake matashi, a ta bakin Trump ya fada ragar kazafi wadda 'yan jam'iyyar Democrat suka jefa masa. Ya kara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za su tsige shi tun daga yanzu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin Beijing a yau din na Litini wadda kuma ta hada da kiran da a inganta hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Jami'an gwamnatin Turkiya sun yi imanin cewa ɗan jaridar Saudiya ɗin nan wanda ke gudun hijira a Amurka an kashe shi a makon jiya a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul lokacin da ya je neman wasu takardu game da auren da yake shirin yi.
Da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau David Magnus. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.